sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 22 ga watan Agustan shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba, za mu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so kasar Rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashe bakwai din na mafiya karfin tattalin arziki. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa cewa ya soke zuwa kasar Denmark ne saboda Prime Minister kasar ta furta abin da ya kira kalaman rashin mutunci. Sannan harkokin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Yemen na fuskantar karancin kuɗi.
To kanan labaran kenan. Bayan ku gama jin labarai, za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi kira ga sabbin ministocinsa da ya rantsar da su a jiya Laraba da su yi aiki kai haɗe kuma su yi aiki tare.
Ita gwamnati alƙalmi ta ɗaya ce waɗanda suka zo suka tadda mu yanzu a wannan kujera ya kamata su ma su fuskanci wannan alƙibla, amma ba a samu a fuskanci alƙiblar daidai a samu cin maburi sai idan an yi aiki tare da juna.
Yan Najeriya mazauna kasashen waje su ma sun bayyana ra'ayoyinsu a kan sabbin jami'ai na majalisar zartarwar shugaba Muhammadu Buhari wanda ya kaddamar da su a hukumance a jiya.
A dade can abun da yake shine baya so a kashi kudade na gwamnati akan yawan ministoci, so yanzu ai sai ya zama kuma an tashi daga wajen 36 zuwa 43. Wannan bai daidai da ikrarin da yazo da shi tun farko ba.
Bayan haka Alheri Grace Abdu kuma za ta shigo mana da shirin ta na doban iyali, amma duk sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so kasar Rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashe bakwai din nan mafiya karfin tattalin arziki ko G7 a takaice, duk da ci gaba da rike yankin ruwan Crimea mallakin kasar Ukraine da Rasha ke yi. An fitar da Rasha daga kungiyar ce saboda yin gaban kanta da ta yi wajen haɗe yankin ruwan a shekara ta 2014. Yayin da shugabannin kungiyar ta G7 ke kama hanyar zuwa garin Beirut na gabar tekun Atlantika a kasar Faransa don yin taron su na shekara-shekara a wannan satin, Trump ya ce zai yi ma'ana shugaban Rasha Vladimir Putin ya dawo cikin wannan kungiyar. Trump ya nuna alamar rashin damuwa da yadda kasar ta Rasha ke ci gaba da daukar Crimea a matsayin yankin kasar ta. A maimakon haka yana ganin laifin tsohon shugaban Amurka Barack Obama saboda haɗe yankin Crimea ɗin da Rasha ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa cewa ya soke shirin zuwa ƙasar Denmark ne saboda Prime Minister ƙasar ta furta abin da ya kira kalaman rashin mutunci, yayin da take mayar da martani kan shawarar da ya bayar cewa ƙasar ta Denmark ta sayar ma Amurka yankin Greenland. Ina ganin babu mutuntawa a kalamanta, ma'ana yadda ta gwale ni. Amurka ce dungurungum ta gwale, abinda Trump ya gaya manema labarai kenan jiya Laraba. Ya ƙara da cewa ta ce shirme, ai wannan ba kalmar da ya dace ta yi amfani da shi a batun ba ne. Tun da farko a jiya ɗin, Prime Minister Denmark Mette Frederiksen ta ce ta yi nadama kuma ta yi mamakin yadda kwatsam Trump ya soke ziyarar da aka shirya zai kai wato a Denmark saboda yin watsi da bukatarsa ta sayan Greenland, wanda muhimmin yanki ne da ke ƙarƙashin masarautar Denmark a wajejen tekun Arctic. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Harkokin Majalisar Dinkin Duniya a Yemen na fuskantar karancin kuɗi, kuma dole kwanan nan a rage adadin kayan abinci da ake baiwa mutane wajen miliyan 12, a kuma kawo ƙarshen wasu ayyukan ceto muddin masu bayar da gudunmawa ba su cika alƙawuran da suka yi ba. mun zabu mu samu kudaden da aka mana alkawarin su, a cewar Liz Grant, shugabar shirye-shiryen majalisar dinkin duniya a kasar ta Yemen. A wata takardar bayani a jiya Laraba, ta kara da cewa muddin kudi bai zo ba, mutuwa mutane za su yi. Wannan shekarar daga cikin shirye-shiryen majalisar dinkin duniya 34 da ake yi a kasar ta Yemen, guda uku ne kadai aka samar da kudin gudanar da su. Kasar China ta tabbatar jiya Laraba cewa wani ma'aikacin karamin ofishin jakadancin Burtaniya a Hong Kong, wanda dan asalin yankin na Hong Kong ne, an tsare shi a ƙarƙashin tanajin dokar da ta amince a kama mutum na tsawon kwanaki 15 saboda zargin saba ma dokar yankin. Ma'aikacin dan shekaru 28 mai suna Simon Chen, an ce 'yan sandan Shenzhen ne suka kama shi da daren ranar 8 ga watan Agusta, yayin da yake dawowa daga wani balaguran kasuwanci a wani garin da ke makwabtaka da garin su, a cewar iyalinsa a wani sakon da suka saka a kafar Facebook. 'Yan sa'o'i gabanin jami'an China su tabbatar da al'amarin. Budurwar Chen mai suna Li ta gaya ma kafafen yada labaran Hong Kong cewa sakon wato wayar hannu na ƙarshe da ta samu daga wurinsa shine na tun bayan da ya sauka daga jirgin ƙasa, lokacin da ya ce 'yan kwastan sun fara tantance shi a mafitar Kowloon ta yamma, inda nan ne aka amince ma jami'an tsaron China su gudanar da harkokinsu. Ƙwararru na gargaɗin cewa mayar da hankali da ake yi kan menene ma tushen wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin addini na gurgunta matakan da ake ɗaukawa kan 'yan tawayen a Mozambique da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Wasu ƙungiyoyin tawaye a yankunan na ikirarin alaƙa da ƙungiyar ISIS don su ruruta ƙarfinsu, alhalin ko babu abin da ya haɗa su da ISIS, a cewar wasu ƙwararru a yankin. Wani harin da aka kai ranar 18 ga watan Afrilu kan wani sansanin soji daura da kan iyakar Congo da Uganda ya yi sanadin mutuwar sojojin Congo da dama, baya ga waɗanda ya ji raunuka. Shi ne harin farko da aka alakanta da ƙungiyar waliyar ta yankin tsakiyar Afirka. Adadin waɗanda suka mutu a harin ƙunar bakin waken nan da aka kai a wani bikin aure a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, a makon jiya ya ƙaru zuwa 80 a cewar jami'ai. Adadin farko na waɗanda suka mutu a fashewar ta ranar Asabar 63 ne, to amma sai ya ƙaru sosai a 'yan kwanakin nan, bayan da wasu fararen hula 17 suka mutu saboda raunukan da suka jijji, in ji mai magana da yawun ministan cikin gida Nasir Rahimi a jiya Laraba. Ƙungiyar ISIS dai ta ɗauki alhakin kai wannan harin, wanda rabon a ga hari mai muni irin sa a ƙasar tun a watan Janairun shekara ta 2018.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kara tabbatarwa sabbin ministocinsa cewa har yanzu manufofinsa na mulki sun hada ne da yaƙi da cin hanci da rashawa, da samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki, da kuma tabbatar da adalci akan dukkan ɗan ƙasa, ba wasu mutane ƙalilan kaɗai za a yi wa aiki ba. Shugaban ya yi waɗannan kalaman ne a wurin rantsar da ministocinsa a jiya Laraba a Abuja. Ga dai Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Shugaban dai ya ƙara jawo hankalin ministocin cewa su yi amfani da wannan damar da suka samu wurin tabbatar da cewa sun ba da tasa gudunmuwa na farfaɗo da rayuwa da kuma kiman Najeriya, tare da tabbatar da sun yi aiki tsakaninsu da juna na jituwa da fahimta, ta yadda Najeriya ba za ta ci gaba da samun waɗansu katsan landan ko kuma kace na ce a wurin gudanar da ayyuka da za su kawo ci gaba a aiwatar da manufofin gwamnatin ba. Minista na ma'aikatar samar da ruwa, Injiniya Suleiman Adamu, ya bayyana min a fili da na yi da shi irin muhimmanci kuma matakan da za a ɗauka domin a samu nasarorin yaƙi da maganar tsaro ko waɗansu matsaloli da shugaba Buhari ambata a lokacin da suke jawabinsa, domin tabbatar da 'yan Najeriya sun ci moriyar wannan mulki. Kamar haka,
to wannan dai yana nufin na farko cewa ita gwamnati alƙilma ta ɗaya ce, waɗanda suka zo suka tada mu yanzu a wannan kujera ya kamata su ma su
fuskanci wannan alƙibla dai kenan. Amma ba a samu a fuskanci alƙiblar daidai a samu cin maburi sai idan an yi aiki tare da juna. Misali, ma'aikatar sufurin sama dole ne sai ta yi alaƙa da misali ma'aikatar shari'a, sai ta yi alaƙa da misali ma'aikatar ruwa ma, sai ta yi alaƙa da ma'aikatar sufurin jirgin ƙasa da na ruwa. To wannan irin haɗin kai da haɗin gwiwa, ko tunda fuskar shugaban ƙasa ga Intan Nuhu, sai kowa ya fahimci haka kuma ya yi aiki don a samu cin buri. Bangare na biyu kuma akwai ma'aikatan gwamnati na dindindin, misali kamar a ce famanin sakatarori waɗanda su suke riƙe da waɗannan ma'aikatu, sai an yi aiki tare da su, saboda haka su kuma suna da ma'aikata ƙarƙashin duk sai an haɗu tare, an yi aiki tare, a gudu tare, a tsira tare.
Injiniya Suleiman Adamu kenan, minista a ma'aikatar albarkatun ruwa ta Najeriya da aka rantsar a Abuja. Kuta kuwa Sadiya Umar Faruk, minista a sabon ma'aikatar da shugaba Muhammadu Buhari ya ƙirƙiro, wadda za ta kula da ba da tallafi ga al'umma da kuma tsugunar da 'yan gudun hijira, ta yi min ƙarin haske dangane da abubuwan da za ta sa a gaba domin tabbatar da wannan aiki da aka bata wanda shi ne zai shafi al'umma kai tsaye ya yi nasara ba tare da matsala ba.
To wannan kamar yadda ka faɗi sabon ma'aikata ce, amma ba sabon aiki. Aiki bane, aiki ne wanda an daɗe ana yi na tallafa ma waɗannan mutane da masifu daban-daban suka faru da su. Kamar yadda ka sani, aiki ne na aje shi ne na wannan commissioner mai taimaka mai 'yan gudun hijira da baƙin da suka shigo ƙasa. Saboda haka ba sabon aiki bane, sabon ma'aikata ce, amma ba sabon aiki bane, kuma za mu ci gaba da iyakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun taimaka ma waɗannan mutane, mun tallafa musu, sun koma gidajensu, sun samu iya dogaro da kansu, insha Allah.
Sadiya Umar Faruk kenan, sabon minista da shugaba Buhari ya rantsar, wadda za ta kula da sha'anin ba da tallafi da kuma sake tsugunar da 'yan gudun hijira a Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Duk da cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kirkiro da sabbin ma'aikatu, kana ya yi garan bawul a wasu ma'aikatun, amma kuma wasu ministocin za su ci gaba da riƙe mukamansu na baya. Gajai Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Jerin ma'aikatun sabbin ministocin shugaba Buhari ya nuna cewa yawancin tsoffin ministocin sun koma ma'aikatunsu ne na baya, kama daga ministan Abuja Musa Bello, Hadi Sirika na jiragen sama, Abubakar malami na shari'a. Mai Hadi Sirika ya dawo da shi ne a wannan karo.
In Allah yarda, za a samu cimma burin alƙiblar da muka ɗauka ta da samar da kamfanin jiragen sama, babban makarantar jami'ar Horo, a samar da kamfanin da ke gyare-gyaren jirgin sama, a bunƙasa makarantar Horo ina ta da muhimmanci, sannan kuma a bisa ƙa'ida da doka tashoshin jiragen sama a jingina da su ga masu iya aiwatar da su, a samu riba daga gare su kuma a kyautata su.
Shiko Osage Ehani Rai, wanda baya karamin ministan lafiya ne, yanzu ya zama babban minista a ma'aikatar da rashin dawowar Isaac Adewale, a rage babatun dafa shi ma'aikatar lantarki daga jerin ma'aikatunsa uku da suka hada da na ayyuka da gidaje. Sabbin ministocin sun mai gurbin wasu da basu dawo ba da suka hada da Pauline Talent a ma'aikatar mata, Sunday Dare a ma'aikatar matasa da wasanni, inda a baya Solomon Dalun yake matsayin babban minista. Sabuwar minista Sadiya Umar Faruk ta samu wata sabuwar ma'aikata ce ta ayyukan jin kai da sauransu, yayin da shugaban kungiyar masu marawa shugaba Buhari baya, wato BSO Dr. Mamun Muhammad, yake ma'aikatar muhalli. Isa Alifan Tami ya samu ma'aikatar sadarwa ne, ga alwashin da ya dauka.
Bi hakika recognition da ya mana musamman a wannan zamanin, ba wani wanda ya sai ce wai shi yasa aka sashi ko ya bi wata hanya. Kula ga wannan, tunda aka dauki mutum bisa ga cancanta, to wajibi ya kiyaye wannan amanar cancanta, kada ya bata rigar cancanta da aka sa. Na biyu, magana akan cire 'yan Najeriya a talauci. Idan na riski magana da mai girma shugaban kasa, ba cewa zai cire su ba, cewa zai dukkan kokari, saboda ya san Allah kadai ke iya cirewa. Abinda shugaba ke yi shi ne ya tsaya tsayuwar daka da lokacinsa da ƙarfinsa da dabararsa, ya nemi wanda suka cancanta su taimake su su yi. Duk waɗannan ababe ya yi, sauran abu da ya sauro wa 'yan Najeriya sai mu tallafa masa da addu'a. Idan shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari, aka yi addu'a, Allah ya amsa, to kuma komai sai a samu mafita.
Ma'aikatar lantarki da aka yage daga kulawar Fashola yanzu ta shiga wani sabon minista, Injiniya Salim Mamman daga jihar Taraba. Manja Janar Bashir Magashi daga Kano ya zama ministan tsaro, inda baya Burgejiya Janar Mansur Dan Ali ne yake ma'aikatar. Shin da wace matashiyar Magashi zai shigo ofis ne? Ga wani kalamin tsohon minista Dan Ali kan tsaro.
Muna son mu haɗiya tsakanin kasashen Faransa wanda suke duk zage da mu. Kaga na maje Chad mun je meeting akan irin wannan dukkan su musamman na gefe-gefen mu ne muke neman goyon ba su mu hadu mu hada karfi da karfe mu samu gama da waɗannan mutanen da suke damu.
Harin zuhi gaba Buhari bai sauya ma'aikata daga matsayinsa na ministan fetur ba, inda tsohon gwamnan Bayelsa Timothy da Silva yake matsayin karamin minista. Shi din ma dai ya mai gurbin Ibe Kacuku ne da bai samu dawowa ba. Nasiru Adamu Lika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuwa da Allah a gaishe ka Nasiru Adamu. Masana da masu shari'a a Najeriya suna ci gaba da tsokaci akan sabuwar majalisar zantarwar shugaba Muhammadu Buhari. To ko me 'yan Najeriya da ke kasashen waje ke faɗi? Tambaya kenan da na yi wa Dr. Ismaila Jibril Gombe, malami a fannin karatun likita sannan kuma mai sharhi ne akan siyasar Najeriya.
Na farko dai akwai abun yabo a ciki, akwai kuma abun nazari. Za a yi ba mishi saboda a wannan karon ya yi watanni uku ne kawai kacal bayan rantsar da shi kafin ya zaɓi wannan ministocin kuma ya rantsar da su. A can karo zubi na farko ya kai watanni wajen shida, kaga an samu ƙaimi a kuma samu ci gaba. Sai dai kuma abun nazari kuma shi ne kaga a da dai can abun da ya ce shi ne baya so a kashe kuɗaɗe na gwamnati akan yawan ministoci da yawan ministries. So yanzu ai sai zama kuma an tashi daga wajen 36 zuwa 43, an fasa wayansu ministries din zuwa kashi biyu kashi uku sannan ya kiro sabbi. Wannan bai yi daidai da ikirarin da ya zo da shi tun farko ba. Naji bayanin shi mai magana da yawun bakinsa Garba Shehu yana cewa saboda yanzu Najeriya ta samu kuɗi, wancan karon kuma ba ta da kuɗi. Ai mun duba tattalin arzikin Najeriya yanda zuwan shugaba Buhari da kuma yanzu bambancin bai ta kara ya karya ba. Kuma babu hujjin da a ce Najeriya kasa kamar Najeriya a halin da ake ciki na mutane suna cikin yunwa da rashin lafiya da rashin hanyoyi da rashin tsaro a ce tana da kuɗi da har sai an ƙara ministoci shida.
To baka ganin akwai buƙatu ne da suka taso yasa aka zo da irin sabbin ministries da aka zo da su a wannan lokacin?
To ai sai mu duba kasashen da suka ci gaba. Misali Najeriya tattalin yawan wato jama'anmu bai kai kasar Amerika ba. Yawan ministoci, yawan kuma abubuwan da ake bukata da ayyuka da sauransu da fadin kasa bai ko ta kasar Amerika ba. Amma cabinet na shugaban Amerika mutane 17 ne kawai, da shi da mataimakinsa da kuma wanda anan kasa ke kira secretary, ministoci 15. Kaga idan za a samu ministry 15 su gudanar da harkokin ƙasa mai girma da tattalin arziki irin na Amerika, to babu kuma hujjin da za a ce Najeriya tana buƙatar 43.
To madalla Dr. Ismaila Jibril Gombe, malamin jami'a mai karantarwa a fannin karatun likita kuma mai shari'a kan siyasar Najeriya. Sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan tattaunawa da muka ɗauko da shi. Sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 18 na dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don ka hoyi ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara gabatar da hira da shirin domin iyali yayi da uwar wata yarinya ai shekaru 13 da ke zaune a garin Misau na jihar Bauchi, wadda wani mahaifin abokiyarta a makaranta ya yi mata ciki bayan ya shafe sama da shekaru 2 yana mata fyaɗe da tunanin cewa shekarunta ba su kai da za ta iya ɗaukar ciki ba. A yau shirin domin iyali ya hira da wan yarinyar wanda shi ma muka saya sunansa. Ga bayanin da ya yi wa wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Babansa yayan babana, yarinyar a ɗakin mamana ta taso tun tana ƙarama, tun ba ta fi shekara 3 da kaɗan ba. Da aka gaya mun sai na dole samu yarinya, lokacin an dawo da su, an dawo da ita kenan, shi kuma ya gudu. Da an zo ina same ta sai nake ce mata menene halaganta da shi. Sai take ta yakan aike ta tun tana Islamiya, zai shigo lungu sai ya aike su kayan irin ɗinki da sauransu sun yi ne ya yi bar mata irin 20 haka ko ya saya mata disco. Shin yarinyar tana karama sosai, tana primary school, sai ya dan bata kudin tara haka daidai irin na anguwa wanda yanayin adam waje ake yi. Ba za ka taɓa instruction ɗin akwai wani abu a tsakaninsu ba tunda ya samu alƙawarta ne. Wata da na zo na same ta nake cewa me ye alaƙansu ya aka yaga har aka same ta ko ita da ta tafi talle. Sai aka ce ruwanta ya ɗauka sai yake ta je gidan ta karɓi kuɗin ta kai masa sauran sai ta karɓi kuɗin. Sai nake cewa to bari in kirawo shi bai kamata in bi bakinta ita kaɗai ba. Sai na fita na je shagonsa na samu yaronsa sai na karɓi numbansa. Ai numbansa. Da na karɓi numbansa sai na kirawo shi ina kiransa bai gane waye ba ne saboda ba shi da numba na. Sai ce wane ne sai na ce masa Ibrahim ne. Sai ce wane Ibrahim sai na ce masa Maliyu. Sai ce yarinyar nan ɗin dai na bude ina shara sai ta zo wucewa sai na ce duk ba wannan nake jira ba ka zo ina son na yi magana da kai ina ji maganarka da jinata. Dan ba zan iya hukunci da bakin mutum ɗaya ba sai na kirawo shi sai aka kirawo fansa ƙanin babansa. Sai muka zo muka zauna sai nake cewa abubuwan da yake faruwa da yanzu kake min magana kana shara ne duk ba wannan ba ne menene halaganka da yarinya. Kuma ni na tambaye ta ta gaggaya min ga dalilai sai nake ce masa haka yana faruwa ya ce. Sai na ce babbansa to kaji abubuwan da yake sai babbansa yake gaya masa. A lokacin sai ake ce babbansa to limamin anguwanmu ne yakan zauna shi a kayan abubuwa. A lokacin sai nake ce masa ga abubuwan da yake faruwa sai ce wannan abun tun da ya amince za ta yi istidrai in har da ciki kuma in ta haihu zai aure ta in kuma babu ciki sai ya bada sadaki sai a ɗaura aure. Sai na ce to shi kenan mun fita. Sai na ce amma ya kamata a ce akwai hannun hukuma a ciki. To dalilin tafiyan mu hizba aka yi rubutu babban ya sa hannu ya ce shine wakilinsa shi ma ya sa hannu ni ma na sa hannu sai shi shugaban hizba ya ce ta sa hannu sai ta sa hannu sai shi ma shugaban hizba sai ya sa hannu akan in sati ya zo zai da kawo sadaki.
Shi ba bai hotelin ya sa hannu?
Shi ya sa hannu shi ma. Shi ya ce wannan babban nasa shine wakilinsa sai ya ce babban nasa ya sa hannu. Sai shugaban hizba sai yake ce masa to shi ba bayan ya sa hannu sai ya ce babban nasa shi ne kaman awwalinsa wakilinsa tunda shi yake neman aure ko muka tashi sun suke zuwa maka neman aure. Sai yake cewa to ya sa hannu a matsayin shi ma awwalinsa ne yake cewa to shi kenan. Da aka je aka ce ba dama mun yi magana a kan yin ta istidrai za a yi aure in babu ciki inda ciki kuma in ta haihu za a yi aure saboda shi babban nasa shi ne wannan maganar. Da muka je hizba ya hizba ya ce ai yanzu rayuwa ba wai za a ji na istidrai ba ne saboda abu ne a gaban hukuma ya kamata a san wani irin hali take ciki. Sai ya ce dole ya kawo kuɗi a wajensa a je a gwada yarinya a mata gwadi na test na HIV da na abubuwa dai da ya shafi gwadi har ma na ciki. Ana gwada sai aka ce tana da ciki na sati bakwai wanda duka ma wanda ya sani ita yarinya ba ta sani ba shi ma ya sani ba don baya expecting din yarinyar za ta yi ciki baya expecting din haka. Da aka gwada a lokacin sai aka samu tana da ciki. Da muka zo sati biyu a sai ake gaya masa ga fa halin da yarinya take ciki. Sai ce to shi ma dama zo yi complain in ba shi da kuɗi ne a daga masa zuwa a ba shi sati shida. Sai shugaban hizba ya ce kana kawowa fa za a yi fa aure fa. Sai yake ce masa a to in aka ce inda ciki ba sai yin shugaban hizba ya ce ai in sai inda ciki za a jira zuwa lokacin da za ta haihu sai a ɗaura ma aure. To akwai wani wanda mu yake wajen sai yake cewa ai akwai mashabobin da ake magana da ciki ma ana iya ɗaura aure. Sai shugaban hizba ya ce shi ba shi ka fahimtar wannan. Sai yake cewa ya menene na wasu na ce shi ne alƙali shi ne fahimtarsa a kayan hukunci shi ne na To babu ne zai ce ake ziga shi aka ziga shi aka ce kare aure ta.
Shugaban Hizban ne aka bashi kudin da aka ja kai test din?
Eh, shugaban Hizban shi aka bayar, shi ne ma ya yi magana za a yi test din yarinya ba a cewa Babu Tele ya kawo kudi. Sai aka gaya Babu Tele, Babu Tele ya kawo kudi. Abokinsa ma'aikacin kotu. Sai ba abokinsa ma'aikacin kotu shi kuma ya kawo shugaban Hizban. Shugaban Hizban kuma ya ba kanina ya ce a je a masa gwajin da ya kamata. Aka ce aka yi gwaji a lokacin aka kawo result din tana da cikin sati bakwai, wanda babu wanda ya sani, ita ma bata san kana da shi ba. Saboda yarinyan yarinya ne, haihuwansa ma an haife ta 20 ga watan 6 ne, 2006. Ina da certificate din haihuwansa.
To yanzu dai shi Babu Tele da ƴan uwansa da ma Hizba kaman sun zaga hannunsu kenan ne ko ya ake ciki?
Wancan satin wanda kotu kullum in muka je lauyansa sai ce yana neman a yi sulhu, lauyan mu kuma sai ya je shi. Sai na fahimci to mu lauyan mu tun da muka dauke shi yana zuwa yana magana shi in wancan ya faɗi magana alƙali zai ce lauyan mu ya ce wani abu. Lauyan mu ya ce wannan shi ya ce wannan fa ba shi ba ƙaramin shi alƙali ya ce wannan fa serious case ne fa, su mai da hankali fa. Wannan fa ba ƙaramin kes ba ne, ba na bashi ba ne. Sai suna wasa da abun su lauyoyin.
To za mu ci gaba da zuba ido mu ga ko za a samu lauyoyin sa kai da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da hukumomin su sa baki domin taimakawa rayuwar wannan ƙaramar yarinya da kuma jaririn da za ta haifa. To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana dangane da wannan lamari. Yanzu a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Za ku kuma iya yin tsokaci ko kuma bayyana ra'ayoyinku a kan wannan lamari a shafinmu na Facebook da alheri.
Kai mata su ne duniya.
Jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so kasar Rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashe bakwai din nan mafiya karfin tattalin arziki ko G7 a takaice, duk da ci gaba da rike yankin ruwan Crimea mallakin kasar Ukraine da Rasha ke yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa cewa ya soke shirin zuwa kasar Denmark ne saboda Prime Minister kasar ta furta abin da ya kira kalaman rashin mutunci yayin da take mayar da martani kan shawarar da ya bayar cewa kasar ta Denmark ta sayar ma Amurka yankin Greenland.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za a ji mu dauke da sauran shirye-shiryenmu. yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka muka gabatar da shirin da Malam C da ya shirya ba da umarni da injiniyanmu na wannan safiya David Smith, Baba Yakuma Kirki Sallama. Assalamu alaikum.